Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017 akan mitoci 17-2560. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a Birnin Kumasi. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin mu na hantsi. To kuma kun gama jin labaran za ku ji cewar wata cuta da ke kama huhun shanu ta kunno kai a jihar Bauchi kuma tuni ta kashe shanu 2,500. Bayan haka kuma za ku ji cewar kwamitin inganta tattalin arziki a Najeriya ta kira ga gwamnatin tarayya ta ware dala biliyan guda ta yaƙi masu fashi da makami da masu tada fitintinu a cikin ƙasar da makami kamar su Boko Haram da sauransu. Bayan haka Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na ƙallabi tsakanin rauna, sai kuma sharhin wasu jaridun na Amurka da Nazir Ahmad Hausawa zai gabatar da kuma saƙonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yemen, abinda ya saba maka'ida kuma hakan wani ɓangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. A cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa Iran na tara makamai ba bisa ka'ida ba, waɗanda takan samu bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin. Abinda jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gaya ma wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojan Amurka kenan a birnin Washington DC. Haley ta yi wannan bayanin ne yayin da ta tsaya gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso ne daga wani wurin da 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan Iran a Yemen suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin ƙasar Saudiya da ya dira kan wani filin jirgin saman farar hula. Ta ce Amurka za ta gayyaci mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ila yau su yi nazarin baraguzan. Nan da nan bayan taron manema labaran Hali da Hali ta kira, ƙasar Iran ta fitar da takardar maida martani inda ta yi watsi da zarge-zargen da cewa marasa tushe ne kuma na marasa hankali masu neman tayar da fituna kuma mai cike da haɗari.
Shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai EU sun tsawaita wa'adin tsauraran takunkumai wanda aka ɗora ma Rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin Ukraine. Wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar a jiya Alhamis a babban taron kungiyar tarayyar Turan za ta tsawaita takunkumin da aka kaka ba Rasha zuwa watan Yulin shekarar 2018. Bakin mambobin kungiyar EU ya zo ɗaya ne a ci gaba da kaka ba Rasha takunkumi, abinda shugaban majalisar kungiyar EU Donald Tusk ya saka a kafar Twitter. Takunkumin wanda ya shafi ɓangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma Rasha damar harka da kasuwannin duniya a bazaran shekarar 2014 shi ne aka kakaba su a karo na farko bayan da Rasha ta haɗe yankin Crimea mallakar Ukraine. Tun daga lokacin ne ake tsawaitawa kowane watanni shida. Shugaban Ukraine Petro Poroshenko ya ce ya yi marhabi da wannan tsawaitawa a din.
Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce 'yan sandan Kenya sun yi faɗe ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. An yi ta aikata lalata ƙarfi da yaji ma mata da kuma 'yan mata, hatta maza ma ba su tsira ba, a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin a jiya Alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan. Ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce da ita da wasu ƙungiyoyin na kare haƙƙin ɗan adam sun naɗi shaidar da ke nuna yadda 'yan sanda ke amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan masu zanga-zanga su kuma yi ta kashewa da bugu da kuma murƙushe mutane da kuma wasu su da ɓarnata dukiyoyin jama'a. haka zalika an yi amfani da hanyoyin kuntatawa a harin da aka kai kan yara da kuma mazajin waɗannan matan a cewar rahoton. Spector General na 'yan sandan Kenya Joseph Boynet ya yi watsi da rahoton da cewa ba wani abu bane illa kage. Yana mai kira ga kungiyar da ta gabatar da hujjojinta.
Ana shan wadannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jam'iyya mai mulki a Afirka ta Kudu na kokarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu irin rarrabuwan kawuna da ba ta taɓa yi ba. Daga gobe Asabar, wakilai wajen 5,000 na jam'iyyar ANC za su yi taro a birnin Johannesburg don su zaɓi wanda zai gaji shugaban jam'iyyar, wato shugaban ƙasa Jacob Zuma. Zuma ya shafe shekara da shekaru yana ta birgima cikin zarge-zargen rashawa da cin hanci, kuma a wannan satin ma ya gamu da wani wato cikas bayan da babban kotun Pretoria ta ja mai kunne saboda kokari da yake yi na hana binciken shi akan waɗannan zarge-zargen. Sakamakon haka ne wato Jacob Zuma ke cikin ko kuma ke dada ko wannan halin yake sa jam'iyyar tasu take dada tsatsaguwa ta yadda wasu jigajigan jam'iyyar suke kirai-kirai da su saukar da shi shugaban ƙasa akan wannan mukamin sa. Muryar Amurka ta yi magana da ƙwararru da kuma masu bincike, kuma abinda baki ɗayansu suka dace a kai shi ne komai na iya faruwa. Mai nazarin al'amura da ake kira Ibrahim Fakir ya ce a ganinsa wannan rashin tabbas alama ce ta balagar siyasa. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tuma da lab a jihar Bauchi, cutar huhun shanu ta kashe shanu 2,500 a cewar daraktan ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jihar da ake kira Dr. Haruna Zakari a lokacin da yake yi wa manema labarai wato jawabi kenan yayin wani taro manema labarai da hukumarsa ta shirya. Ga ƙarin bayani a cikin rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Mun samu rahotanni musamman daga ofisoshi da muke da su, akwai jami'ai da muke da su a kowace ƙaramar hukuma. To da muka samu wannan rahoto mun zauna mun tattauna. To amma a yanzu abin da ya sake tare mu da hankali shine mun sake samun report daga su Miyetti Allah, ƙungiyar makiyaya. Sun rubuto mana akan cewa to fa gashi ciwon yana ƙaruwa, wanda ya nuna mana akan cewa kusan a yanzu lokacin da ƙananan hukumomi kusan 11 mun kuma ɗauki mataki a kai, don kamar yadda muke ma magana ɗin nan mun gudanar da rigakafi, abinda ake cewa kamar control vaccination. In ciwo ya fito to sai a yi rigakafi na musamman a wayannan wurare saboda a rage kare yaduwar ciwon ya yi yawa.
Wani ciwo idan ya kama shanu kamar ya illarsa take gama shanun da mako dan adam?
Eto gaskiya shi wannan ciwon huhu yana da matsala da yawa. Matsala daya shine akan cewa wani lokaci in fito kafin ka fuskanci ciwon ya riga ya yi illa. Dabba ba za ta fara nuna ma ciwon ba sai ya riga ya ci karfinta, sai alamar ciwon sai su fara fita. To kaga ai wannan ciwo ne mai matsanancin wahalarwa.
Ko za ka kimanta min irin yawan ma shanu idan kuna da ƙididdigansu?
Eto gaskiya a ƙididdiga da muka samu daga wurin su ma'aikatanmu da suke ƙananan hukumomi, mun samu ƙididdiga wajen shanu kusan 2,500.
Gefe guda kuma sakataren ƙungiyar Miyetti Allah, Alhaji Sadiq Ibrahim, ya shaida mini cewa sun kai rahoton bayyanar cutar shanun gun hukuma domin a kawo musu ɗauki.
To mu a saman sayinmu na shugabannin makiyaya lalle muna da rahoton na wannan cutar hukun shanu wanda ake kira CBPP, kuma mun gaggauta gayawa gwamnati a rubuce. A lokacin ma ina tsammani kamar sati 2 da suka wuce cewa lalle wannan cuta ta bulla a jihar Bauchi, kuma a lokacin da muka rubuta wannan magana ƙananan hukumomi kamar guda 11 sun kamu so mun ba da gwamnati shawara lalle a gaggauta ma wa'annan kananan hukumomin ko kuma ma jihar Bauchi gaba daya rigakafin wannan cuta ta huhu wanda ake kira CBV a turanci.
Abdulwahab Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Kwamitin inganta tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya kira ga gwamnati tarayya ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan guda ta yaƙi masu wuta da fitina da makamai kamar su Boko Haram da 'yan fashi da makami da masu masatar mutane. Ga Nasiru Adamu Elhikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Fitinar 'yan fashi da masu satar mutane a arewa maso yamma na daga akasin da ke addabar Najeriya ta taɓarɓarewar tsaro da kan haddasa asarar rayuka da dukiya ta biliyoyin naira. Bayan fitowa daga taron majalisar tattalin arziki da ya ce gwamnatin tarayya ta ɗau dala biliyan ɗaya don yaƙi da Boko Haram da garar fetur, inda gwamna Godwin Obaseki na jihar Edo ya ce rarar ta kai dala biliyan biyu da miliyan 300, a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar gwamnoni Abdulaziz Yari na jihar Zamfara ya bayyana hanyar da aka gano miyagun na samun makamai.
Wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka. To abin da kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi kurabu lafiya da shi. To amma sai a samu an samu wasu yin tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona. To kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta ƙarshe wanda an yi shekaru ɗaru aru aru da tsallake waɗannan wuraren. Su kuma wanda aka yi wa za su zo su yi gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari a afka mutanen gari ka ji an kashe mutane wanda adadinsu ba bai iya misaltuwa. Sha'anin makaman nan da ake ta kwam duka suna fitowa mafi yawa daga Libya, Nijar, Mali da sauran waɗannan wuraren waɗanda da ba san mutanenmu da mu'amalar bindiga ba, amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka ga akwai irin wannan abu. Waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman ɗin masu tashi na automatic da waɗanda ake kera a gida an karɓi na gwamnati sama da 300,000 da yankai. To amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makamai daga hannun waɗanda suke a hannunsu.
Shigowar makamai na ƙara tsawaita yaƙi da 'yan ta'adda. Shugaban hukumar kasuwanci ta Teku Hassan Bello ya ce sun zuba ido wajen hana fasakkwabrin makaman.
Akwai abin da muke ce mu cargo tracking note, za mu san komi ya shigo Najeriya. So kaga harkar shiga da makamai ba zai taɓa tashi ba. Tun kafin kayan su shigo tun suna can ƙetare inda za a kawo kayan da ake loading jirgi an riga an san ko na ko kayan menene. Abin da ake kira manifest. Za a kawo mu custom, za a kawo mu port authority, za a kawo mu sauran organization. So kowa zai san cewa ga abin da zai shigo. Za mu san komai kan harkar tsaro. Mun yi magana da controller general na custom yadda za mu hana wannan shigowa da makamai. Shi tsari ne wanda babu yadda za ka yi ka shigo da abu sai mun sani.
Tun a 2009 da 'yan Boko Haram suka fara tsamari miyagun na yankin arewa maso yamma su suka fi tafkata adi da ta kai sai da shugaba Buhari da kansa sanya kakin soja da halartar rawar daji a Zamfara don firgita miyagun. In ma dai wasu daga miyagun sun firgita, tabbas akwai masu taurin kai da suka hana jama'a sakat. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Malam Nasiru. Yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan.
Baka ya fibida Allah ya baka ya fibida Allah ya na ba wanda ya so Allah ya na ba masu kirki ya na da kirki baba na doriyo ya mai da komi
dalla a gaida kun shi tanko. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2:17 na dare a nan Washington, kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce Malama Rayya Abba Fage. Malama Rayya dai jami'a ce mai ba da shawarwari ga masu cutar nan da ke karya garkuwar jiki akan yadda za su sha magungunan su a wani asibiti dake birnin Kano. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, malamar ta yaba da irin ƙwarin gwiwar da ta samu daga mai gidanta da kuma iyayenta. Ta kuma ya kira ga matasa a kan su guji zaman banza. Da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni a Fagi, a gidan da ake cewa gidan Barkunu. So, na yi makarantar Fagi Special Primary School, na yi mai kwaro Islamiyya, na zo na tafi makarantun dai da na yi kala-kala ne dai saboda yanayin transfer. Na je Tudun Wadaddan Kade, na dai ƙari a babura in short dai. Bayan na gama secondary school, na yi aure ka 'yan watanni sai na yi aiki a Ahmadiyya Hospital dai.
Da takardar secondary school?
Saboda ai kawai working experience na yi. To daga baya kuma sai na koma na sake dai, na tafi na yi karatu a legal, na karanta Hausa Arabic Islamic Studies. Na ɗan katse kuma na huta, na sake koma Bayero University, na yi karatun Hausa Special Ons, na gama sai kuma Allah ya kawo wani aiki na project nake asibitin Al-Nuri, ina tare da su tun 2006.
To ga cikin koro zance kin ce kin yi aiki a asibiti bayan kin kammala secondary school a matsayin
asibitin da nayi din, na zauna da likita ne a consulting room saboda yana buƙatar mace da ta iya Hausa da za ta dan rika taimaka mishi saboda majority din patient din kin ga Hausawa ne. Sai Allah kuma ya dora aiki na ya kasance harka ce ta asibiti ta lafiya. To kuma wannan ma da nake da shi din aikin ga counseling ne.
Okay, counseling kike ba da shawara
ne, ba da shawarwari ga marasa lafiya da suke dauke da wannan cuta wajen ba su magunguna dai da ba su shawarwari.
Sai da aka horar da ku kafin ki fara wannan aiki?
Gaskiya kafin in fara aikin nan sai da naje na zauna na yi training a asibitin Aminu Kano late 2005 da in action aid akan adherence, shine wato ba da shawarwari akan magunguna na ARVs din, wato antiretroviral drugs na HIV. So sannan kuma sai na dawo a Al-Nuri din na ci gaba. Dama a Al-Nuri din ne suka dauke ni, amma suka ce in fara zuwa na training.
To ina batun gwagwarmaya?
To gwagwarmaya aikin san yanayin aiki
tun daga karatu har zuwa aiki.
To
ga ki mace
yanayin kuma gaskiya na samu kyakkyawan haɗin kai a gurin mai gidana saboda ba abin da zan ce mishi. Bai sa damuwa a yanayin karatu na irin cewa mace ta fita da ƴaƴa, tunda ina iya abin da ya dace na gidana in yi. Sannan kuma harkar karatu na alhamdulillah, kuma a karatun ma an sa kwazo tunda an fita da sakamako mai kyau. To kun aiki kin san aka ce aiki ne balle kuma kana da ɗaukaka jama'a da yanayin dai abubuwa dole za ka ɗan fuskanci ƙalubale.
Wataƙila akwai wanda ka ɗan fuskanta da ya ɗan za ka iya ba mu labari.
Ba za ka iya mentioning ba, amma dai
ba dai wanda zai yi tasiri.
Tasiri, sai dai kawai kana danne abubuwa. Ai, wani ma kana ga kaman ko yanda kake ga kayi mishi daidai sai ya ga ba daidai ba ne, ko a abokan aikin ko kuma a marasa lafiya. To dai ka riga dai kana ganin cewa abin da kake yi aikin kusan kaman ba ma na albashi ya tsaya ba, kaman na lada ne. Kuma ba musamman ma ni in na ma dan ji ba daɗi da yanayin aikin, sai kuma in yi tunani in ce to ban san me Allah ya nufa min da kasancewa in yi wannan aiki ba, kuma na samu nasibi akan shi ya zama mun ma jiki. Kusan dai a ce in za a ce akwai likitan HIV na musamman za a iya sawa da mu a ciki saboda gwagwarmaya da aka saba, kuma mutanen dai suna tare da kai kodi yaushe.
Ma iya cewa an cimma buri a rayuwa, abinda ake so a taɓa rayuwa
saboda ko ga abokai da ka taso da su ko a makaranta ko a ƴan uwa, ai zaka ga wani bai kai matsayin da ka samu ba a haka, ko ba gaskiya ba. Kuma ni dama ina aikin nan ba wai na sa buri cewa a'a kana aiki sai ka zama wani mai kuɗi shahararre an san ka ba. Aƙalla a matsayina na mace dai ni ina ganin Allah ya yi min rufin asiri. Ni ina godewa Allah a haka. In kuma an samu fin haka, za a godewa Allah.
Wace irin shawara zaki ba wa matasa musamman mata?
Shawara ta tunda aiki ne ma na shawarwari ban cika san ganin samari, ƴan mata da samari suna zaune ko sun ki karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a. Saboda idan kana taƙama kana da mai baka, to in gata ne wata ran zai ƙare. Ko mai baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya bakan ya ja baya, kin ga in kana da naka zaka iya samu ka rike nauyin kanka da kanka kuma ka taimaka. Wani kuma ina ba yara shawara, ni ma na karfafa gwiwa gurin yara na su dai nemi karatu ko ba ma.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta Malama Raya Abba Fage da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam Dauda da tawagarta. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon, zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken dan majalisa a Kentucky ya kashe kansa sakamakon zargin yunkurin yin lalata ta hanyar da bata dace ba, a cewar jami'ai. Labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar wakilai na Kentucky wanda ake zargi da yunkurin yin lalata da wata matashiyar yarinya ya kashe kansa a ranar Laraba da ta gabata, kwanaki biyu bayan an bayyana zargin da ake masa a sarari, a cewar jami'ai. Dan majalisa Dan Johnson, wanda ke kan kujerarsa ta farko a ƙarƙashin jam'iyyar Republican, ya kashe kansa ne akan gadar da ke tsaunin Washington a Kentucky, kamar yadda shugaban ƴan sandan yankin Donny Tennell da ke Bullitt County ya fadawa gidan talabijin na WDRB da ke yankin. A ranar Litinin ne dai cibiyar bincike ta Kentucky ta buga cikakken rahoton bincike wanda ake zargin Mr. Johnson da yunkurin yin lalata da wata yarinya ƴar shekaru 17 da ke zuwa cocin Heart of Fire da ke kusa da Louisville, inda Mr. Johnson yake a matsayin bishop. Sai kuma jaridar USA Today, wacce ta rawaito labari mai taken Babu Bailey ga da ake zargi da saka bam a New York bayan sauraron karar da aka yi yana daga gadan asibiti ta hanyar video. Labarin ya ci gaba da cewa wanda ake zargi da saka bam a birnin New York, Akaid Allah, an tsare shi ba tare da Bailey ba a ranar Laraba, yayin da aka gabatar da sauraron shari'arsa ta farko wacce aka yi ta hanyar video yana kwance a gadan asibiti, yayin da jami'an Amurka da na Bangladesh ke ci gaba da binciken in yana da alaka da kungiyoyin ta'addanci. Ana ci gaba da kulawa da kuna da kuma yankan da Allah ya ji a ranar Litinin da ta gabata sakamakon bomb din da ya tasa hadin gida a cikin taron jama'a a tashar jirgin kasa da ke karkashin kasa a kusa da Times Square. Allah tare da wasu masu wucewa uku sun samu raunuka, amma ba wanda ke barazana ga rayuwa bane. Allah dan asalin Bangladesh ne da ya zauna a Brooklyn tun shekarar 2011. Sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken ƴan jam'iyyar Republican sun yi ca akan Steve Bannon bayan faduwar Roy Moore. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da jam'iyyar Republican ke jimamin kayin da ta sha a zaben ranar Talata da aka yi a jihar Alabama, da masu tsatsauran ra'ayi ke da matuƙar ƙarfi, akwai nune-nunen yatsa da dama, amma mafi yawan yatsun na nuni ne ga tsohon shugaban tsare-tsaren siyasa na White House, wato Steve Bannon. Dan majalisa Tikin na New York ya yi kira ga ƴan jam'iyyar Republican da su yi watsi da shi. Tsohon sakataren yatsa labarai na White House, Scaramucci, ya faɗa a gidan talabijin na Bloomberg cewar dole ne jam'iyyar Republican da Amurka ta kada Mr. Bannon ƙarara. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
To madalla a gaida Muhammad Nazir. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Salamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Da farko kuna magana da Ramu mai shayi Kenza daga jami'an tarayyar Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasa da magwamnoni da sauran masu fada'a, domin wannan hutun da aka je muna san idan aka dawo da Allah ai muna karin malamai makarantun mu da primary da secondary har mu yi makarantun mu ne gaskiya muna fama da karancin malamai nagode
assalamu alaikum sashen Hausa radio America ina na bitir ba ka auren auta ɗan albasa ka tsirin da salmonin Nigeria da su yi amfani da wannan dama muji cikin na da shugaban kasar nan Muhammadu Buhari a cikin kasar nan Muhammadu Buhari mun gani kan haka lalle sun hantiyar tsawa yayi an yi magana shi kuma tsaro Allah ya kawo mana shi ta kawo mana shi saboda haka amma mu talaka har sun gani saboda talaka sun suka zabe da Muhammadu Buhari ya kamata a talaka gani a kai amma har yanzu talaka sun ya kafa ina kira ga shugaban Muhammadu Buhari da magoya bayan ya kamata su sani cewa fa hanyar talaka a Najeriya ta yi hafa masu masu kuɗi a nan ta taho ne kuma ta haka sun kun yi jiya ne 2019 na mento
Assalamu alaikum fatin Hausa muryan Amurka. Ni ne mai magana Hamidu Kalallabu daga nan Kalallabu a jarin Bita Jamhuriyar Nijar. Dama na saka di kuma yanzu ma zan kara. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkacin watan Maulud. Kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu Nijar da Najeriya. Malamin da kai mana wadi na watan Maulud yi mana addu'a da ba mu lafiya da zaman lafiya ka samu Nijar da Najeriya. Amin kuma amin na gode.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaicen wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbataccen shaida cewa Iran na fasamar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal, abinda ya saba ma ka'ida da kuma wannan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin. Jiya Alhamis, shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi watsi da zargin cewa ƙasar Rasha ta yi katsa London a zaben shugaban Amurka na bara, sannan ya ƙara da cewa masu adawa da shugaban Amurka Donald Trump ne suka yaɗa jita-jitar saboda kawai su nuna gwamnatinsa ba ta halabbaci, da yake magana kan batutuwa masu dama yayin hira da 'yan jarida da yakan yi shekara-shekara a birnin Moscow. Putin ya yi fatan dangantakar Amurka da Rasha za ta ingantu kamar na da. Hukumomin leƙen asirin Amurka sun yi ittifaki kan cewa Putin ya bayar da umarnin ɗaukar matakan da za su yi tasiri kan zaben Amurka ta yadda Trump zai yi galaba kan tsohuwar sakataren Amurka Hillary Clinton.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai kuma can da la'asariya za ku je wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirin namu. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wato Malam Sidi da ya bayar shirya ba da umarni da Mr. Davan wato injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri ke sallama da ku sai anjima.